من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله منا غوديا الله سبحانه وتعالى وندي ساتي قدر هدورمو أولنا مسلاشي نا المهاجرون دومنشي غبادة تفسير القرآن من جرمة إن مكي تفسيري أتشكين سورة الإنسان mun tsaya a ƙarshen aya ta biyu yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi farkon aya ta hudu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 13 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
طيب الله تبارك وتعالى يتي إنا هديناه السبيل lalle shi dan adam mun bayyana masa wato hanya mun sanar da shi mun shiryar da shi zuwa ga hanya imma shakiran wa imma kafuran ko dai hanyar gaskiya ko kuma hanyar bacewa Allahu tabaraka wa ta'ala wato hanyar kafirci kenan mun bayyana masa inna hadainahu ay bayyana lahu sabilal haqqi wal batil mun bayyana masa hanyar shiriya hanyar gaskiya da kuma hanyar bata ga sunan guda biyu yaga wace yake so ya bi imma shakirin wa imma kafura ko dai hanya ta imani ya zamto mutumin kware ya shiga aljanna ko kuma hanya ta wato kangarewa Allahu tabaraka wa ta'ala shine ya kafirce Allahu tabaraka wa ta'ala ya mutu kuma ya shiga gidan wuta imma shakirin wa imma kafura sai Allah ta'ala ya ce inna atadna lil kafirina salasila lalle mun tanadar wa kafirai salasila wato sarka a gidan wuta wacce za a daddaure su a cikin kukumi wa aglalan da kuma wato kukumi as-salasil shine kacha ko sarka da za a daure su aglalan kuma shine a daure hannaye zuwa ga wuya a hada hannaye a daure su a wuya wato shine aglal wasa'ira Allahu tabaraka wa ta'ala ce da kuma dauri wanda yake mai tsanani sa'ir malam tafsiri suke cewa ana nufin wato ko dai makamashin wuta din wato mun tanar masa da sarka da kuma dauri na wuya wasa'iran da ainihin wato makamashi zai samu shi kafiri zai samu makamashi a cikin wuta kuma shi din ma kuma makamashin wutan ne wasa'iran bimana wa wuqudan da ainihin wato makamashi shi zai zamto makamashin wuta kuma zai sami makamashi a ciki don Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ita wutar jahannama Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ita waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad Allah tabaraka wa ta'ala yace makamashinta ita wutar jahannama su ne wato mutane da kuma duwatsu wa quduhan nas wal hijara makamashinta su ne mutane da kuma duwatsu mana mutane ake zubawa taruru ta karaci duwatsu ake zubawa taruru ta karaci saboda haka su kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya tanar musu da ainihin sarka da dauri wato kokumi da kuma ainihin makamashi Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu na'am طيب ده الله تبارك وتعالى يتي إنا أعترنا للكافرين سلاسلا وأقلالا وسعيرا من تنذر وشي كافري سلاسل دا أقلال دا كما سعيرا سيتي إن الأبرار أما لليسو مؤمني سوني كؤتتو واندسكي سنجي إيماني دا الله تبارك وتعالى سنجسكة إيمانا أتكين زكا تنسو sai Allah ta'ala ya ce yashrabuna su abinda aka masa tanadi shine kamar haka na farko yashrabuna min ka'asin Allah ta'ala ya ce za su sha daga wani kofi wanda yake kofin a cikin sa akwai abin sha ka'asin naka ce ka'as ana nufin kofi to ana nufin kofin da an zuba abin sha a ciki innal abrara lalle su mu'minai ko utattu yashrabuna min ka'asin za su sha daga wani kofi kana mizajuha kafura wanda ya kasance abin shan cikin sa an gauraya shi ne da ainihin kafur wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadarwa mu'minai ɗan aljanna Allah ta'ala ka samu a ciki kafur malamai sun yi mangano akan da Allah tabaraka wa ta'ala ce kana mizajuha kafura an sani kafur turare ne to idan an hada ruwan sha ko wato asir juice ko wani abin sha da yake turare a duniya ba abin burkewa bane to amma tunda ita lahira ta sha banban da duniya sai zamto shine abin burgewa shine abin kauna ya zamto ruwa yana kanshin turare wasu kuma suke cewa abin da ake nufi wato shine kafuran din wato ba irin na duniya bane wani kafur ne daban na gidan aljanna wasu kuma malaman tafsiri suke cewa kafuran ana nufin wato wani gidan suke cewa to kafur ainihin waɗanda suke makusanta ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan Allah na ƙwarai to su za a shayar da su abin sha wato ruwan shan su kafur din ma za a riƙa ba su suna sha kai tsaye amma su kuwa waɗanda suke ba su ba sauran mu'minai za a riƙa gaurayawa ne Allah ta'ala ya ce kana mizajuha gaurayansa ma'ana ruwan da za su sha a gauraye yake da ainihin kafur to ne idan ruwa ne ainan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wani idan ruwa ne ya sharabu biha ibadullah bayin Allah na ƙware za su sha daga wannan idanu na ruwa ɗin gobe alkiyama a cikin aljanna yufajjirunaha tafjira za su riƙa jansa haƙiƙanin ja su kai shi inda suke so su kai aikinsu kuwa shi ne yufuna bin nadri suna cika bakance da suka yi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran kuma suna tsoron wani yini wanda wato ya kasance sharrin da ke cikin wannan yini din mustadiran ya yadu ko ina aikin su kuma a gidan duniya baya da wannan wayud'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi abisa san abinci din miskinan suna ciyar da miskini wa yatiman da kuma maraya wa asiran da kuma wanda yake wato mai daukar fansar kansa an kama shi an sa shi gidan prisoner an ce ya kawo kaza a sake shi da Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce aynan yashrabu biha ibadullah wani ido ne da bayin Allah na kware za su sha daga ciki biha dinnan malaman tafsiri suke cewa ba'un dinnan sila ce ma'ana ita ba'un din ba a lissafawa da ita wajen fassara ma'anar ayar abinda ake nufi aynan yashrabuha ibadullah ba'un din sila ce ma'ana idanu ne da bayin Allah na kwarai suke sha wasu kuma suke cewa aynan yashrabu minha ibadullah abinda ake nufi kenan wani idanun ruwa ne a cikin aljanna bayin Allah na kware za su sha daga ciki Abdullahi ibn Abbas yake cewa sune auliya Allah wato waliyan Allah tabaaraka wa ta'ala wane ne waliyin Allah tabaaraka wa ta'ala shine duk wanda ya nisanci abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya hana wato ya kuma musultu da ainihin abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yayi umarni da shi yashrabu biha ibadullah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yufajjirunaha tafjira wato yufajjirunaha suna jan ainihin wannan idanun ruwa din tafjiran ainihin jan idanun din ma'ana duk inda suke so idan ruwan ya je sai su ja shi sai a ja musu shi a kai shi gurin to kaga wannan karshen jin daɗi ne ce duk inda kake ko da a duniya ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya baka damar ko ina kake so ka kai famfo gurin zaka iya kaiwa wannan ni'ima ce daga Allah tabaaraka wa ta'ala ballantana kuma a cikin aljanna yufajjirunaha tafjira suna jansa wato haƙiƙanin ja aikin su a duniya shine yufuna bin nazari suna cika bakance idan suka yi bakance menene ake cewa bakance bakance shine mutum yayi alƙawari ya ci alwashin cewa idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi kaza to zai aikata wani aiki na biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala kana neman wani abu sai ka ce idan Allah ta'ala ya baka kana neman admission ko kana neman aiki ko kana neman wani kudinka da ya makale a wani guri ko kaza ko ma me sai ka ce ya Allah idan dai ka bani kaza din nan zan yi azumi na kwana 10 to fa dole sai kai wannan azumin kwana 10 din wannan shi ake cewa bakanci ko ka ce idan na samu kaza to zan ciyar da mutum 100 to dole sai ka ciyar da su ya zama to wajibi a kanka to shi cika bakance din yana daga cikin salihancin bawa mutum yayi alƙawari yayi bakance kuma ya cika shine Allah ta'ala ya siffata ƴan aljanna da cewa su ne masu mai cika bakance domin cika bakance din ba kowa ke iri ba bakance ko na wajibi ko kuma wanda yake mutum na hararo a zuciyarsa ko a bakinsa mutane suna bukatar a musu kaza a gina musu masallatai a gina musu makarantu a gina musu hanyoyi a tona musu rijiyoyi ga mutane da kuɗi sun ƙi ko ga mutane a hukumance sun yi ƙi sun ƙi su yi sai ka ji kana jin cewa kowa kana faɗa idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya bani dukiya manya-manyan masallatai zan gina guda biyu ko duk islamiyyun unguwarmu sai na musu bene duka za waɗannan kaga wasu bakance ne wanda yake mai na tamanni na buri haka ba wai ka ce ka yi alƙawarin abin nan ɗin ba ne to galibi kuma idan mutum yana faɗa in abin ya zo kuma zai iya yi ba to sai ya zamto iya mutanen ƙwarai ne idan abin ya zo suke iya cikatawa shine Allah ta'ala yace su ƴan aljanna din aikin su shine yufuna bin nadari suna cika alƙawarin da suka yi Allahu tabaaraka wa ta'ala wasu malaman tafsiri suke cewa yufuna bin nadari ana nufin suna wato biyayya ga Allahu tabaaraka wa ta'ala cikin dukkanin umarnin da Allah ta'ala ya musu suna kuma hanuwa cikin dukkanin abin da Allahu tabaaraka wa ta'ala ya hana su domin shi din ma alƙawari ne kowa yana cikin wato cikin mahaifiyarsa ko kuma yana tsatsan mahaifinsa ma ya yi alƙawarin cewa me zai bautata wa Allahu tabaaraka wa ta'ala kaga wannan me alƙawari ne kowa ya dauko wa Allahu tabaaraka wa ta'ala cewa Allah kadai zai bautata wa to su ƴan aljanna sune wanda suke bautata wa Allahu tabaaraka wa ta'ala shi kadai kuma wa yakhafuna yawman suna tsoron wani yini kana sharruhum mustadiran wato sharrin da ke cikin wannan yini tsanani da azabar da ke cikin wannan yini mustadiran ya yaɗu ko ina ma'ana wahalar da take cikin yinin alkiyama zafin rana da tsananin tambaya da ƙaƙana kayi da rashin mafaka da rashin gurin ƙuya mustadiran ya yaɗu ko ina yinin alkiyama mutum bashi da halin ya ce bari ya je ya fake a loko guri kaza ko gindin bishiya kaza babu bishiyar ma bari ya hau dutse kaza ya ɓuya babu dutsen ma bari ya samu guri kaza ko ɗaki babu ɗakin ma dukkanin ƙasa ta zamto flat an baje ko ina da ko ina kaga me sharruhu mustadiran wato sharrinsa tsananin da ke cikin wannan yini ya yaɗu duk inda ka sani to a haka gurin yake idan kaga mutum ya samu sassauci a yinin alkiyama sai dai wanda ya kyautata aiki a gidan duniya na wata gani wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadiran sai Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce kuma daga cikin ayyukan su shine wa yud'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a bisa san sa to malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu dangane da ha'un dinnan wannan damirin yana komawa zuwa ga waye ala hubbihi a bisa san sa samwa na farko suke cewa a bisa san shi abincin wai da yamuna ta'ama suna ciyar da abinci a bisa suna san abincin suna da bukata amma suke bayarwa wasu kuma suke cewa wai da yamuna ta'ama ala hubbihi a bisa san sa mana a bisa san Allahu tabaraka wa ta'ala tunda haka Allah ta'ala yake so to suna ciyarwa a bisa kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake so na bata gani ala hubbihi a bisa san abincin amma ibn kasir a cikin tafsirinsa yake cewa maganar farko ta firin jaye cewa wai da imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a bisa suna san abincin su ma sun san kuɗi suka kashe aka dafa abincin ko kuɗi suka kashe aka siyo abincin amma tare da haka suke bayarwa suke ciyarwa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ayyul islam khair a cikin musulunci menene yafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tud'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arabta wa man lam ta'rif shine ka ciyar da abinci kuma kayi sallama bisa wanda ka sani da ma wanda baka san shi ba indai kaga mutum kamar sallama musulmi ne kawai yi masa sallama ba ruwanka da cewa ka san shi ko yana kungiyarka ko baya kungiyarka ko ka san shi ko baka san shi ba kamar ka sallama kawai Allahu tabaraka wa ta'ala zai baka ladan wannan sallama din. Ba kafin wannan kuma shine me ciyar da abinci. Ciyar da abinci yana daga cikin manya-manyan ayyukan da Allahu tabaraka wa ta'ala yake so kuma yana daga cikin ababen da ake yin tawassuli da shi wajen roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala domin biyan bukata. Ina fata an gane. Wa yud'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci bisa san abincin. Miskinan suna ciyar da miskini wato talaka marashi suna bashi abinci wayatiman da kuma wato maraya wane ne maraya shine wanda babansa mahaifinsa ya rasu yana karami kafin ya balaga wannan shine maraya shine yatim wa asiran da kuma asir asir din nan shi ma malaman tafsiri sun yi maganganu cewa wa asiran ana nufin kodai wanda aka kama shi aka kai shi gidan prison aka ce ya kawo kaza a matsayin fansa to sai ka ɗauki dukiya ka bashi dan ya fashi kansa, ko kuma ka bashi abincin da zai ci koda yana gidan furzu din, suka ce wannan ake nufi. Wayda yamuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asirati, wato kana ciyar da abinci, kana san abincin, ka bewa miskini ko ka bewa maraya ko kuma ka bewa wanda aka daure shi. Gudumar da ake nema a kai gidan prison manya-manyan ayyuka ne na alkhairi, ka daure ya zamto a cikin rayuwarka akwai ababen da kake sanya hannun jari a ciki na ayyukan alkhairi. Amma idan kai tsam da ranka kaga cewa babu inda aka taba kira a bada fi sabilillahi, kaga ba inda kake bayarwa, to lalle ko shakka babu akwai matsala. Idan an ce a masallaci a bada fi sabilillahi, kai ka ji cewar kai baka cikin masu wannan. A makarantu na karatun addini a bayar da fi sabilillahi, ka ji kai baka cikin wannan. A taimaka fi sabilillahi, akwai marayu da za a baiwa, ka ji kai baka cikin wannan. A taimaka fi sabilillahi, akwai za a kai ziyara gidan prison a kai musu tufafi da abinci da kaza, ka ji duka wannan baka ciki, to lalle ko shakka babu akwai matsala. Ya kamata ka binkici kanka, ka binkici imaninka. Karka ce sai kayi kuɗi za ka yi, wataƙila za ka mutu kafin kai kuɗi ne. Wataƙila kuma idan baka saba kana iya yin kyauta ba ko sadaka kana matakin ka yanzu ba, idan kai kuɗin ma ba za ka iya ba. Domin shi ɗan adam yakan rayu ne akan irin abin da ya saba. Gwargwadon abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka, sai ka ciyar gwargwadon abin da ya hore maka, domin Allahu tabaraka wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sai dai abin da ya biyowa ɗan adam zai tambaye shi baya. Idan ya san dukiyar da ya baka shi ne za ka iya bayar naira 100 sai ka ƙi bayarwa, to kai abin zargi ne. Dukiyar da ya baka za ka iya bada 100 ne, amma wani zai iya bada 100,000, to kai ka bada wannan naira 100 din ita ce daidai da ainihin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore maka. Shi ya san me ya baka subhanahu wa ta'ala. Saboda haka mutum ya yi kokari ya ga cewar yana taimakawa fi sabilillah, kana kokarin ciyar da abinci iya abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore maka. Asiran din nan wasu suke cewa ana nufin wato wanda aka kama shi aka kai shi gidan prison. Wasu kuma suke cewa asiran ana nufin mata, mana wayda yamuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da abinci tare da cewa suna son kuɗinsu, amma suke ciyar da miskinai da marayu da kuma matayensu. Wato su yana daga cikin ayyukan ‘yan aljanna shi ne mai ciyar da miskinai, ciyar da marayu, ciyar da matayensu. Babu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama mace ta ɗauki dukiyar mijinta bai sani ba ko ya take, sai dai ɓangaren abinci wanda yake tsananta wa mata bayya ba ta abin da za ta ishe, wato da zai ishe ta. Wata ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, take cewa ya Rasulullah, shi Abu Sufyan mutum ne mai kuɗi amma matsolo ne, bayya ba mu abin da zai ishe mu ni da ‘ya’yana, yanzu zan iya ɗiba bai sani ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ita, ki ɗebi abin da zai ishe ki ke da ‘ya’yanki, karki da ki wuce gona da iri. Ga dukiyar za ki iya shiga ki kamfashi shinkafa, ki ɗebi kaza bai isa ma ya sani ba, to ki ɗiba amma gwargwadon abincin da za ku ci ke da ‘ya’yanku. Kaga haramun ne kuma laifi ne akan laifi mace ta ɗauki kayan mijinta ta saci kayan mijinta. Na farko ta yi sata, kuma ta yi me? Ta ci amana. Domin amana shi ne me? Wato ka bai mutum aminci. Kuma yana daga cikin haƙƙin miji akan mata shi ne lura da dukiyarsa. To amma idan shi ɗin bayya ba ta abinci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama na mata an gani. Kenan ciyar da mata yana daga cikin ayyuka na ƙwarai. Shi ya sa ma Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan aya ya lissafa a matsayin mai ayyukan su ‘yan aljanna. Amma mutum zai ci abinci mai kyau a waje, amma matarsa kuma sai a hankali, to wannan zalunci ne. Wani ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa menene haƙƙin matar ɗayanmu a kansa? Sai yake cewa tu'imuha idza da'imt wa taksuha idza iktasaita wala tudribul wajha wala tuqabbih. Yake cewa shine ka ciyar da ita abinci idan ka ci. Ma'ana ba ana nufin kai aiki ya sha kanka ka ce ai tunda ni ma ban samu na tsaya na ci ba to su ma za su ci ba, haka ake nufi ba. Ka bata abinci, ka bata wato ka mata tufafi, kai ma kana yin dinki, ita ma ka raka mata dinki. Kar ya zanto kai da dinkin ka face face su kuma babu dinki. Allah ta'ala zai tambaye ka ran alkiyama. Kar ya zanto kai in ka fita zaka hada dabge ka ci wannan abu mai kyau amma su kuma ka ba su da menene miyar kuka ko katta kafira ko kaza ran alkiyama Allah ta'ala zai tambaye ka. Tud'imuha idha ta'im. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tudribul wajha. Kar ka yadda ka mari fuska ta kuka da ke ta fuska. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya bada damar idan hali ya kai mataki mataki ko a iya dukan mace amma manzo Allah ce banda fuskarta. Idan mataki ya kai kenan. Sai kuma ya ce wala tuqabbih, kada ka munana mata. Mana kada ka mata gori. Saboda haka a wani hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa nafqatu rajuli ala ahli baitihi as-sadaqa ko sadaqatun, yake cewa mutun ya ciyar da iyalansa wannan sadaka ne, mana za a tarbuta masa ladan sadaka. Kaga kenan wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ciyar da ƴaƴa da mata abinci shi ma aiki ne na me da ƴan aljanna. Lokacin da kake shan wahala kake nemowa kake kawa da ƙyar suke bata maka rai, to ka rika hararan cewa me wannan abin fa da kake ibada ne, Allah ta'ala yana rubuta maka. Kar ka ce yau kowa ma ji a jikinsa ba zan kawo ba yau, kullun ni kai nake fama basa ba mai samun hannu, dama ai ba mai samun hannu, Allah ta'ala shine mai samun hannu, shine mai baka. Saboda haka duk abin da kake din nan ibada ne, gobe da kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada. Idan kai dan shi kuma zai iya maka tukuici da gidan aljanna, domin wani ko wata ta shayar da kare ne ma fa, kare fa Allah tabaraka wa ta'ala ya gode mata ya kuma sa ta gidan aljanna. Kare ballantana matarka, ballantana ɗanka. Wani hadisi wanda yake da daga cikin manya-manyan hadisan da suke ƙarfafa gwiwar magidanta shine ingantaccen hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya shayar da wani mutum saboda ishruwa ta kama shi, yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala zai shayar da shi min rahiqil maktum, zai shayar da shi daga ruwa wanda yake rufaffe wanda ba a taba buɗe shi ba, sai a gidan aljanna gobe da kiyama za a balle kan a shayar da kai duk wanda ya shayar da wani bisa wata ishruwa da yake ji. Muhammad bin Salih al-Usaymin yake cewa idan kana da ɗa sai ka fuskanci yana jin ishruwa sai ka ɗebi ruwa ka bashi, yace to fa yanzu ka shayar da musulmi bisa ishruwa, Allahu tabaraka wa ta'ala zai baka wancan rahiqil maktum din. Idan ka ɗebo ruwa a gidanka ka zo ka zuba, ko ka sayo ruwa a gidanka ka zo ka aka zuba, ko ka haƙa rijiya a gidanka ake sha, to duka wannan fa kana cikin wanda ya shayar da me da musulmi a bisa ishruwa. Kaga ba ƙaramin aikin alkhairi bane kenan. Saboda ka shayarwa ko ciyarwa na iyalai yana da alkhairin gaske ƙware da gaske. Shi yasa wasu malaman tafsiri suke cewa wa asiran din nan ana nufin wato da mata, ciyar da mata da ƴaƴai, ina fata an gane. Manya-manyan ayyukan alkhairi ne. Ciyarwa kuma tana daga cikin ayyukan da Allahu tabaraka wa ta'ala yake sanya bawa a gidan aljanna sanadiyyarsu. Abdurrahman dan Auf yana daga cikin masu kuɗi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rinka kashe kuɗinsa, ya rinka wato ɗaukar ɗawainiyar tafiya yaƙi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma wato ɗaukar ɗawainiyar nema wa musulmai ruwa. Za a je Tabuka, wanda ake wato rundunar da ake ce ita jaishul usra, tsanani ya tsananta, ya kawo ababen hawa guda ɗari tare da guzurin mutane ɗari ɗin da za su hau, tare da makamin da mutane ɗari ɗin za su hau, ya kawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. kuma a Madina ana cikin rashin ruwa kakanaka yi na talaushin ruwa na tsananin ruwa mutum da yake da rijiya da bata kafewa kuma shi din ma ba musulmi bane wani bai yahudi ne kaga jarabawa cikin ta ubangiji ga annabin Allah ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma babu ruwa wadatacce a hannun musulmi ruwan yana hannun arna la ilaha illallah shine Allah ta'ala yace wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul والذين معه متى نصر الله سي الله تعالى يجي على ان نصر الله قريب الله تعالى يجي وزلزل ذا اجد اكا ججج متاني har ka jin manzo da wanda suke suka yi imani tare da shi su rika cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo ne sai Allah ta'ala yace ku saurara lalle taimakon Allah yana nan kusa sai ya zamto shi kadai yake da rijiya a Madina idan yamma tayi kuma sai ya me sai ya kulle rijiya ce ya tashi sahabi zai dauko abun ibar ruwa ya zo baki rijiya bashi da kudin da zai saya yana jiran wani wanda yake da dama yazo ya saya musu idan wani yazo da kudin sai ya ce to zuba mun ka zuba wa waɗansu suma ko zuba wani da wani a zuba mutun ya kai gida ya kawo iyalansa ruwan haka fa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka rayuwa tare da haka ba su bar addinin Allah da manzansa ba suna kai kaga inda ba imani ne na kwarai ba sai me sai ka ce to ya wayancin su suke cikin yalwa mu kuma a cikin tsane kuma an ce shine na Allah saboda haka in ya kulle rijiyar in yamma ta yi wani lokaci sai ce to ya tashi kuma ka san dama wanda yake ba musulmi ba da wasu mawa'id na wasu abuwa a ce yau koda a yanzu ne zaka samu me yau akwai kallon kwallo za mu rufe shago da wuri za mu rufe kasuwa da wuri yau akwai kaza za mu je club kaza akwai kaza misali za a je hotel kaza yau akwai party guri kaza mun kama event hall guda biyu a guri kaza duk irin wannan abubuwan tuntun da masu arna suna da wannan schedule din yawanci da saboda in ya kulle shi kenan an tashi sai gobe kuma sai ya fito to amma saboda tarbiya irin ta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam in yanzu ne yaya balle rijiya za a yi ko kuma kaga ba fa wai wanda aka yi ba a lokacin ba kayan wanda ai ba wanda ce ta aka yi ba kam ko wanda ce a yanzu wasu matasa za su balle wanda rai ce kawai a balle a ɗebi ruwa kaga ba wani abu ba ne ila iyaka mai itatuwa ne da igiya da kuma wani sakata da aka yi wacce ake nade bakin a matsayin shi ne makullin ya mai da itacensa aljihunsa ya tafi shi ne makullinsa an gari ya waye ya zo ya saka ya ware dauri kawai shi ne ba mai taba masa tunda ya kulle ne to amma anan ka buga kuba gaba da baya a sa kwado sama da ƙasa a sa dan kop a rife amma masifa ta yi masifa Allah ta'ala ya kare wannan abu ba karamin masifa ƙarshen harzi kenan dai ko ƙarshen wato magana da malaman usul fiqh suka yi dangane da sata a harzi ai ƙarshen harzi shine mai kasa abu a inda yake kuma ka kulle shi amma duk da haka akan iya ballewa akai ga wannan abu to kuma da yawa ba inda aka fi wannan abun kamar irin nan ƙasar tamu da sauran waɗansu ire-iren su ba inda yafi irin wannan laifukan kamar nan haka amma wasu ƙasashen zaka gani koda a yanzu in ka bar abu ko shago ne in ka gindaya wani abu yana gwada cewar nan fa an tashi ko kuma ba a kusa kawai shikenan dan sanda zai kawo ya dan gindaya a bakin kofa ya nasa guri kowa ya zo ya ga dan gindaya sanda ya san me ba kowa a ciki ko kuma yana cin abinci ne yana can ciki saboda ka kar a shigo masa ko yana wani uzuri ne ko ya shiga ban daki a can ciki ya wuce ya gindaya wani abu kar a shigo masa to amma yanzu in ka dan gindaya sanda misali ka bar shago kuma kai baka kusa a shike ne ne ko warawa ga naka na'am mutun yana cikin wani hararar idan sa ana cusa wani abu a leda ko na kusa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala wato sayyidina Usman wannan bai hudu ya ce duk wanda ya sayi wannan rijiya dinar 20,000 ya kawo wannan sahabi ya ga yana da dukiyar da in ya sai da kaza da kaza zai iya haɗo wannan kuɗi ya sayar ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan bai hudu ya sai rijiyar bai wudan ya dauki makullan ya bashi ya je kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga rijiyar nan na saya ta zama ta kowa an bude ta kowa ma je ya dubi ruwa kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma darra uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da yayi sai ya shiga aljanna bayan yau komai yayi sai ya shiga ya zama dan aljanna kaga me sanadiyar ciyarwa ko sanadiyar me shayarwa saboda bayar da dukiyarsa domin Allahu tabaaraka wa ta'ala ma'ana daga cikin ababan da Allahu tabaaraka wa ta'ala yakan duba yayewa bawansa kyauta da gidan aljanna shine wato ciyarwa ko shayarwa ko taimakon marashi yana duniya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da yayi ya shiga aljanna yanzu idan ni ko kai aka ce ga guarantee kai sai ka shiga aljanna in ga yanzu ne wani aka ce masa komai kai dan aljanna ne to fa mutanen yankin sun shiga uku tunda ya san komai zai musu shi dan aljanna ne komai duk irin zaluncin da zai duk irin abin da zai kawo dan aljanna ne zaka ga kalolin sako daban-daban tunda yana da me yana da garanti to amma sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suke ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa kuma ya san wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa gashi dai ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa haka yake gaskiya ne amma tare da haka yana sake biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala yana sake jin tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala na fata sai Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa inna ma nud'imukum liwajhi Allah
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا بنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
طيب الله تبارك وتعالى يشي innama nud'imukum liwajhi Allah su wannan mutanen kware din masu ciyar da miskinai da marayu da kuma matayensu ko kuma da ainihin prisononi domin Allah to su manufar su shine innama nud'imukum liwajhi Allah muna ciyar da ku ne domin zatin Allah ma'ana domin Allah kawai la nuridu minkum jaza'an ba ma nufin sakamako daga gare ku wala shukuran ba kuma manufin godiya daga gare ku ba damuwar mu ku sakanya mana ba kuma damuwar mu ku gode mana ba kawai su ita ce manufar su Mujahid da Sa'id bin Jubair yake cewa wannan fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala innama nud'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura yake cewa su ɗan aljanna din ko su mutanen kware a duniya ba suna fadar haka bane yayin ciyarwar ba haka suke fada ba a'a su manufar su dai Allah ta'ala ya ba su lada shine sai Allah ta'ala ya bayyana mana cewa su fa aikin da suke yi suna yi ne ba dan neman sakamako ba daga gurin mutane ba kuma dai neman godiya daga gurin mutane ba ma'ana ba fada suke yi lokacin da za su ciyar da miskini su ce zan ciyar da kai amma ba so nake me ka saka min ko ka gode min ba a'a ba haka suke fada ba basa fada amma saboda yi dan Allah sai Allah ta'ala ya ce wannan ita ce manufar su na fata an gane ba wai suna fada da baki bane inna nakhafu min rabbina yawman lalle muna tsoro daga ubangijin mu yawman muna tsoron wani yini abusan wanda yake na turbinewa mana yini ne wanda zaka ga fuskokin mutane a turbine saboda tsananin da yake ciki kaga mutun ya damu kwarai da gaske saboda an bayyana masa littafin sa na kyakkyawan aiki da kuma mumuna watakila ya ga mumunan yayi yawa sai ya ce mali hadhal kitab wa qalu mali hadhal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa hasaha wa wajadu ma amilu hadira sai kaji suna cewa wannan wani irin littafi ne haka dan karamin aiki da babban aiki sai ya faɗa sai da recording duka inna nakhafu min rabbina yawman abusan, lalle muna tsoro daga ubangijinmu wani yini wanda yake abusan na turbunewa, abusan kamkarira, kuma yini ne wanda yake mai tsawo, wanda yake yayaɗu ko ina kuma za a dade ana yi. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, za a yi mutane hisabi a cikin yinin da yake wato gwargwadansa tsawonsa shine kamar shekara 50. Sai Allah ta'ala ya ce fa qahum Allahu sharra zalika yawm, sai Allah ta'ala ya kare su sharrin wannan yini. Walaqahum nadratan, Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa musu nadra wato kyau a fuskokinsu. Da kaga dan aljanna zaka ga yayi kyau kwarai da gaske, zaka ga fuskarsa akwai nadra wato akwai haske, akwai sheki, akwai kyau. Wasururan, da kuma ainihin farin ciki da annashuwa a cikin zakatansu Allah tabaraka wa ta'ala ka samu a ciki. Sai Allah ta'ala ya ce wajazahum bima sabaru, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sakanya musu bima sabaru wato sababin ko sanadiyar abinda suka yi hakuri a gidan duniya bisa wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma nisantar saban Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya sakanya musu wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, sai Allah ta'ala ya sakanya musu da aljanna wa hariran da kuma tufafi na shin min alharir. Saboda me Allah ta'ala ya sakanya musu da gidan aljanna da kuma alharir? Shine me bima sabaru, sakamakon abin da suka yi na hakuri. Sun yi hakuri kware da gaske a bisa biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala, sun yi hakuri wajen barin saban Allah tabaraka wa ta'ala koda zuciyarsu tana so, koda kuma zuciyarsu batta son ibada suna matsantawa kawunansu, zuciyarsu batta son a tashi ana bacci a tafi sallah da asuba ga sanyi, amma sun matsa wa zuciyar sai sun je sun yi. Kaga me sun yi hakuri kenan, bima sabaru, saboda sun yi hakuri ne. Hakuri suka yi da jin dadin, ko hakuri suka yi da wahalar suka jure, suka hakura bima sabaru, Allah ta'ala ya sakanya musu jannatan wato ya sakanya musu da aljanna wa hariran da kuma wato tufafi na alharir. Alhariri haramun ne namiji ya sa alhariri a gidan duniya, amma a aljanna duk dan aljanna zai sanya alhariri. Allah tabaraka wa ta'ala ka tufatar da mu alharir. Duk wanda ya shiga aljanna Allah ta'ala zai sanya masa alhariri, amma a gidan duniya haramun ne namiji ya sa, sai dai mace. Wato tufafi ne wanda yake mai laushi mai santsi haka, kamar mai ake cewa silki haka, yana da santsi kwarai da gaske. Wannan shine alhariri, haramun ne namiji ya sa, amma mata kuma babu laifi za su iya sanyawa. Ina fatan gani. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata su.
Muttaqina fiha 'alal ara'ik لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلهة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.
طيب الله تبارك وتعالى da ya faɗi ‘yan aljanna, ya faɗi ayyukansu, ga aikin da suke yi, shi ya sa ya shigar da su gidan aljanna. Dame-dame ayoyi suka bayyana ayyukansu shine me wato ciyar da me ciyar dawa miskini da me maraya da kuma mata ko fursunoni. Sai Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi ayyukansu, sai ya faɗi kuma irin abin da ya tanadar musu na gidan aljanna. Kuma bayan waɗancan sun yi mai sun yi haƙuri, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, sai ya ce ya saka musu da gidan aljanna da kuma alhariri bima sabaru, sakamakon abin da suka yi haƙuri a kai. Sai Allah ta'ala yake siffata mana irin yanda gidan aljanna ɗin yake, sai ya ce muttaqina fiha, su ‘yan aljanna ɗin za su kishingida a cikin aljanna al’ara’iki a kan gadaje. Wato a kan me? A kan gadaje. Kuma a kan gado ɗin a kishingide, ya kishingida ya ɗan tasa kansa da fulo, bai kwanta gaba ɗaya ba, irin ɗan kwanciya ta me? Ta jin daɗi haka ko ta sarauta ko? Na matan gane. Wannan a gidan aljanna kenan. Dama Allah ta'ala ce mulkan kabiran, babban mulki ne. In ka ga Allah ta'ala baka aljanna, to ya baka babbar kujera, mulki ne babba, ka zanto babban mai masarauci. Kowa ma masarauci ne ya shiga gidan aljanna. Na matan gane. Domin sarauta ba za ta maka amfani ba in dai baka shiga gidan aljanna ba. Domin dole wutar sai ta katse. Tunda wutar mai za ka mutu. Muttaqina fiha, za su kishingida a cikin aljanna alal ara'iki a kan mai gadaje. An gane kishingida ko? Kamar irin yanda Fan Salisu ya kuma sai. Dan kishingida haka. Shine me? Wato kishingida kenan haka. Idan ka ga mutum ya sa wani wata dukiya ko wani abin jin daɗi a gabansa, ya kishingida kuma ya kawo hularsa gaban goshi, ka san wannan akwai me? Akwai sururi a cikin zuciyarsa. La yarawna fiha shamsan, Allah ta'ala ya ce a cikin aljanna ba za su ga rana ba. Wala zamhariran, ba kuma me za su ji tsananin sanyi ba. Wato aljanna akwai abin mamaki a ciki. Ya wuce tunanin ɗan adam. Allah ta'ala ya ce la yarawna fiha shamsan, a ciki ba za su ga wato rana ba. Ana nufin me? Babu zafi kenan. Wala zamhariran, babu kuma tsananin sanyi, irin sanyi mai busar da jiki ɗin nan babu a gidan aljanna. Sanyin madaidaicin sanyi ne irin wanda ya daidai da jikin ɗan adam. Wadaniyatan alaihim zilaluha, Allah ta'ala ya ce kuma inuwoyinsu, wadaniyatan alaihim zilaluha, inuwoyin waɗannan wato bishiyoyin gidan aljanna ɗin daniya, kusa-kusa suke da jikinsu ‘yan aljanna ɗin. Bishiyoyi ne na daf-daf na kusa-kusa. Zilaluha, wato inuwoyin. Kenan yanayin ba irin na duniya ba ne kenan. Idan aka ce inuwa, ai sai da me? Sai da rana kafin a samu inuwa. Din da kan ce ga inuwa, akwai rana ne. Ko akwai wani abu da ya yi reflecting, ya hasko kafin a samu inuwa. To sai a can Allah ta'ala ya ce la yarawna fiha shamsan, babu rana. Sai kuma ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha, inuwoyinsu bishiyoyin dab da su suke. Subhanallahi alazim. Wato tsarin ya wuce tunaninka, sai ga ya za a yi kuma an ce inuwa kuma babu rana, yaya abin yake ne? Sai mun je kawashi ne. Amin ya rabu. Tunani ba zai ɗauka ba ne, saboda abin ya wuce capacity na memory ɗin. Wani hadisi a Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kaurin shimfiɗar aljanna tafiyar shekara ɗari. Idan ka tuna, to yanzu kauri tafiyar shekara ɗari, yaya za a yi kenan? In na zo zan hau, ya zan yi? To abin ne ya wuce tunaninka. Ya wuce tunaninka ne. Shi yasa za ka ji duk abin wani iri. Kada an ce yana ƙanshin miski. Khitamuhu misk. In suka sha kofi, ƙarshensa sai ya zama miski ne. Ya riƙa ƙanshin miski. To ai miski turare ne. Yaya abin yake? Ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka ne. Shi yasa Allah ta'ala ka azurta mu da gidan aljanna. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat, Allah ta'ala ya ce kuma aka horar da ita wannan wato inuwoyi ɗin. Qutufuha wa zullilat qutufuha, aka horar musu da ainihin ‘ya’yan itatuwan wannan inuwa ɗin, an horar musu da shi. Tadlilan, haƙiƙanin horarwa. Ma’ana horarwa, haƙiƙanin horarwa, abin da ake nufi, duk inda kake, idan kana kishingiɗe ka ce dabino kake so ka ci daga jikin ɗansa, to bishiyar dabino za ta yi ƙasa-ƙasa. Sai ka ce idan kace ilimi kake so ilimin zai bishe za ta karkato kaga me an horar maka da ita in kana tsaye ne zai zama dadai da tsayuwarka ba wai in kana tsaye kuma kanka zai shiga cikin reshina in ka mike sai abin yayi sama ai daidai ne kai dade bukatarka in ka tsuguna yazo dadai in ka kwanta yazo dadai ko kana da bukatar ka tsinki kaza ka cine gashi kaga wannan jin dadin kenan da duk duniya ba mai wannan ba wanda isa bishiya artificial kuma ta rika yaya kuma ta rika matsowa tana tafiya ba isa ba wannan idan mutun ya shiga lambu yaje ya ga mangorori goba sun yi yaya dab dab dabine sun yi yaya kana tsaye kana tsinka sai ka ji dadi ka rika ganin wannan jin dadi ne ko shakka babu kaga abu dab dab sai ka ji ana ba da labari ai lambun wani kana zaune ma kana iya tsinko mangoro baka bane saboda an saba sai an daura kara makata gora akan gora an zangoro daya ta da kyar oh ya fado ya gefan sa ya fashe gefan sa ya abin nan wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullida qutufuha tadlila sai Allah ta'ala yace wa yudafu alaihim bi aniyatin min fidda za kuma a rika yin tawafi akan su me tawafi zagaye za rika zagaya su wa yudafu alaihim za a rika zagaya su bi aniyatin min fidda da moda ta azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku ci abinci a cikin farantan azurfa kada ku sha ruwa a cikin motar azurfa domin su wannan na arna ne a nan duniya namu ne mu kuma a lahira a gidan aljanna kenan haramun ne a duniya kai kofin azurfa ka rika shan ruwa da shi domin wannan an tanadar wa kowa musulmi a gidan aljanna shine Allah ta'ala yace wa yadafu alaihim bi aniyat za a rika zagaya su da wato kofuna ko moda min fiddatin ta ainihin azurfa wa akwabin da kuma me wasu kofuna kanar kawarira wanda suka zamto wannan kofuna din kawariran wato na tangaran ne karura kawariran da kalmar karur ne dan sai karur shine abin tangaran wanda yake kana iya ganin abin da ke ciki daga waje daga ciki kuma zaka iya ganin waje daga waje zaka iya ganin ciki na azurfa a duniya ka taba ganin tangaran na azurfa zuwa tangaran ne amma ko na azurfa la ilaha illallah kaga wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala akawabin min fiddatin bi aniyatin min fidda wato kofuna ne ko modaddaki ne na azurfa wa akawabin da kuma wasu kofuna kanar kawarira wanda suka zamto wato na tangaran garau zaka ga ruwan shan ciki garau zaka ga madara a ciki garau zaka ga zuma garau zaka ga kaza da kaza a ciki Allah ta'ala ka share mu sai Allah ta'ala yace kawarira min fiddatin wato tangaraye ne na fidda na azurfa ma'ana farare ne tas min fiddatin wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin na daga azurfa wasu suka ce min fidda ana nufin ka fiddatin kamar azurfa wajen fari domin yana daga cikin mafi tsanani wajen tashbihi a gurin malaman balaga shine hazufi adatu tashbih shine agoge harafin da yake gwada kamanci shine ake nufi na wata an gani a ce wane kamar wane yake kaga kama din ita ta gwada mai kamanta shi ake a ce fulanun ka asadin kaga kadin ne yake gwada shi ake ne wato kamanci shine ake ne to aka ce fulanun asadun wane zaki to wannan shine me tashbihun balig inji malaman balaga wato karshe kenan wajen wato tashbihi yake da ana ce masa zaki me ake nufi yana da jarunta kamar zaki amma ba a ce kamar zaki sai aka ce me zaki kawai aka goge kamanceceniyar ana nufin an tsananta wajen me kamanta su da shi to saboda haka wasu malamai suke cewa kawarira min fidda ana nufin kawarira ka fiddatin wato tangaraye ne farare tas kamar azurfa ko kuma tangaraye ne na azurfa din qaddaruha taqdira Allah ta'ala yace qaddaruha wato za su kaddara su taqdiran hakikanin kaddarawa abinda ake nufi wato wanda suke musu hidima, wanda suke wa ƴan aljanna hidima, idan za su kawo maka ko in za su kawo mana insha Allah wato kofi na abin sha, sai me zamto qaddaruha taqdira, za su kaddara shi hakikanin kaddarawa. Ana nufin za a kaddara kofin gurgurdan bukatarka yanda kana shanyewa ka koshi, ba zai taba yiwa a ciko maka kofi a gidan aljanna ya maka yawa ba, ba kuma zai taba yiwa a kawo maka kofi ya maka dan ba. Shine mai qaddaruha taqdira, za su kaddara shi hakikanin kaddarawa. Kaga wannan wato aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Yanzu kai in kaga kunu zaka sha, shedan ba ni na musu in ka sha ka ka dan karo mu, ashe kai baka san takadirin ba kenan, ba tabbas. So nono zaka ce kaza ya ishe ka, na'am kaza ya ishe ka, kuma ka cinye ka nemi ƙari, ko kafin ka cinye ka ji ka koshi, saboda babu takadiri a gidan duniya. Ci a ƙara mu ci da har kake hadama, gashi ma ka zo ka bar shi ma, saboda bakka da tabbashi. Amma gidan aljanna in aka kawo ma kofi, to wannan kofin daidai ishirwarka ne ko daidai yinwarka, cif da cif daidai yake. Qaddaruha taqdira, wannan iko ne, aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ka samu a ciki. An dana mun lokaci yayi, ina ga anan ya kamata mu tsaya ni so sati na gaba, sai mu dora daga inda muka tsaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka yi daidai, Allah ta'ala ka sami tarayya cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na kai tambaya to ana kan mu ka ji kan iyaye muka samu cike da imani. Allah ka kara wa Najeriya zaman lafiya da albarka. Allah ka kara wa garin nan zaman lafiya da albarka. Kowa da bukatun sana alkhairi Allah ta'ala ka biya mana.